A wata sanarwar da aka rarrabawa kafafen yaɗa labarai kwafinta mai dauke da sa hannun babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République a kotun birnin Yamai mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya ce yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin neman zaben da ke gudana a yanzu haka a nan Nijar. Saboda haka ya tunatar da 'yan siyasa da 'yan farar hula da dukkan 'yan ƙasa cewa kundin hukunta masu laifuka a ayarsa ta 102 ya tanadi hukuncin zaman kasan shekaru 5 tare da haramcin zama a ƙasar Nijar ga duk wanda aka kama da laifin nuna ɗabi'un ƙabilanci ko nuna bambancin launin fata da jahanci ko toye haƙƙin yin addini da nufin haddasa fitina a tsakanin jama'a. Dama dai a jajibirin fitar da wannan sanarwa, ƙungiyar farar hula ta Kadir ta buƙaci tsohon firaminista Hamma Amadu ya roƙi gafara a wajen 'yan Nijar saboda zarginsa da furta kalaman ƙabilanci a yayin wani taron gangamin ɗan takarar 'yan adawa a makon jiya a nan birnin Yamai. Abdulmumini Usman shine shugaban wannan kungiya.
Kawhin mai wannan sanarwa sai da muka yi verification muka tabbatar da lalle shi ne abun ya bamu mamaki ba mu tamaha ba wanda ƙasar nan ta bashi iko ƙasar nan ta girmatar da shi yazo baya yana irin wannan magana ba yiwuwa mu bari mutun yazo ya tada mu mutane tashin hankali ya kawo mana rikici cikin ƙasa to muka ce wannan dole mu hito mu ce mishi ya tambayi gafara. Muka tambayi Mamman Usman ya nisan takkan shi da wannan zance.
Sai dai wani jigo a jam'iyyar Madal Lumana ta Hamma Amadu wato Alhaji Lawali Salisu mai lakanin Leshe ya ce an yi wa kalaman tsohon firaministan mummunar fahimta.
Babu wani furuci da Hamma ya yi wanda za a cewa yau ya hito ya nemi gahara ga 'yan ƙasa ko kuma Mamman Usman ya jaye kanshi daga cikin lamarin da ake. Yau da Mamman Usman da Son Excellence Hamma Amadu sun haɗe kansu don su ceto ƙasar nan bisa yanayin da aka sanya ta ciki. Wasu mutane ba za su maida mu baya ba. Cece-kuce ne na 'yan baran da haya da aka ɗauko ban ga abin cece-kuce akan wannan ba in ba mutane suna son su maido abin da ke gurinsu ba nakan sun tsari akan zaben da ke gabanmu yanzu.
Sanarwar ofishin alƙalin ta ƙara da cewa aya ta 171 ta kundin hukunta laifuka ta tanadi tarar jika 50 zuwa jika 500 na sefa ga duk wanda ya soki hukuncin kotu ta hanyar rubutu ko kuma a bayyane. Duk da yake a dunkule aka yi wannan tunatarwa, wasu na ganin daga yanzu ci gaba da cece-kuce akan halaccin takarar Bazoum Mohammed da ake zargi da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa tamkar wani fito na fito ne da hukuma.
Wannan zancen nationality da ake nan ake ta yi zancen nan an ƙare shi kinda Cour Constitutionnelle ta ɗauki decision babu zancen nan ya ƙare. Ya kamata justice ta ɗauki aikinta ta yi aikinta.
A ranar 21 ga watan Fabrairun da muke ciki ne talakawa miliyan 7 da kusan 500,000 da suka yi rajista za su raba gardama a tsakanin ɗan takarar 'yan adawa Mamman Usman mai fafutukar samar da canji da na ɓangaren masu mulki Bazoum Mohammed da ke fatan ci gaba da ayyukan da shugaba Isuhu ya gudanar a tsawon shekaru 10 da ya yi a kan karaga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.